بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يبود غدياغ الله سبحانه وتعالى ليهدموا أولا يمسين لتنين شابيو قوة محرم a sabuwar shekara ta 1437 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shine 25 ga watan 10 na shekara ta 2015 a lissafin miladiya. Za mu tashi yau a darasin mu na biyu na 26 a ga watan 10 wato Oktoba a shekara ta 2015. Zamu tashi a darasin mu na biyu a karatun da muka fara makon da ya gabata na littafin Sharhu Fadlil Islam, asalin littafi na Fadlil Islam na Malam Muhammad bin Abdul Wahhab, da kuma sharhin da jikansa yayi wato Malam Salih Ali Sheikh hafizahullah. Zamu tashi yau dama inda muka tsaya daidai gabar magana ne, ko zamu tashi inda yace ahammiyatul ilmi fi dinil insan. Bayan mun yi dai magana akan takaitaccen tarihi na mai littafin da kuma wane ne mai sharhi, to nan zamu tashi yau abinda malami yasa a matsayin muqaddima a daurar da yayi wanda a karkashin ta ne sharhin wannan littafi, wato ahammiyatul ilmi, muhimmancin ilimi fi dinil insani, na addinin mutum. Yana da muhimmanci mu lura da abin da ya faɗa fi dinil insani, muhimmancin ilimi a addini. Domin addini ba zai taɓa yiwuwa ba ka yi addini ba ilimi, mutum ya zauna, musamman kuma abubuwan da mun sha magana dai a kansu, ilimin da tilas ne sai da shi addini ya tafi. Akwai wanda jahilcinsa haramun ne, akwai wanda kuma jahilcinsa makruhi ne. Duk abin da addinin ba zai yiwu ba sai da shi, kuma sannan wani wanda ba kai ba ba zai iya yi a madadinka ba, to ka zauna baka san shi ba, ka aikata laifi. Haramun ne ka zauna yanzu baka iya sallah ba, haramun ne ka zauna baka iya alwala ba. Wajibinka a matsayinka na baligi tilas ka je ka nemo inda ake ilimin alwala, ilimin sallah, ilimin duk abin da yake ba mai maka sai kai, to wajibi ka nemi ilimin sa ka yi da kanka. Yau general magana da malam zai mana akan muhimmancin ilimi. Yace al-islamu azimun an yakuna al-mar'u iltazama bihi, abu ne babba ya zama cewa mutum ya lazimci musulunci, ya yi riko da shi. Iltizami anan yana nufin riko da musulunci, aiki da shi, ka zama musulmi da baki da kuma a aikace, shine iltizami. Wa azimun, kuma abu ne babba har yanzu, an yakuna almar'u, mutum ya zama qad ajhada nafsahu, ya zama ya wahal da kansa, ana ya sha wahala wajen neman ilimi. Wajahada nafsahu, kuma ya yaki da kansa, fi an yakuna ala haqiqati alislam, wajen mutum ya zama akan musulunci na haqiqa. Ma'ana abu ne babba mutum ya sha wahala wajen binciken gaskiya, abu ne babba kuma mutum ya yaki da zuciyarsa wajen tabbata akan musuluncin hakika. Kar mutum ya zauna kawai ya ce zai yi musuluncin da ba na hakika ba. Wannan maganar ta malam tana nuna mana cewa akwai musuluncin hakika da ba na hakika. Musuluncin hakika shine musuluncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi daga Allah, wanda Allah ya aiko shi da shi. Duk wani abu ko an kira shi musulunci, in dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo da shi ba, to ba sunansa musuluncin hakika ba. To kuma kun ga idan mutum yana so ya zauna da rayuwarsa akan musulunci dai irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ai bai halatta ya zauna haka kawai ba, ko wajibinsa ne sai ya yaki kansa. Akwai wasu abubuwa nawazi ake kiransu, nawazi dakhiliya, wato abubuwan da suke yaki da kai, kake yaki da su, su fusga ka fusga, su finciko ka finciko. Shedan yana yawo a zuciyar mutum, ya kokari ya tunkude shi daga hanya sai dan in kuma yana amfani da wasu sabubba ko sabubban sabo abinda ka saba da shi ka kasa rubuwa da shi a ce shekara da shekaru mu muna kan abu kaza addinin gargajiya shi muka gada iyaye da kakanni sai ka je yana da wahala ka rubu da shi ko kuma sababin jahilci kai tafriti wajen neman ilimi ka zauna baka nemi ilimi ba sai zama cewa kawai kana yin gudun-gudumarka da ka kuma kace musulunci kake yi to wannan duk ba zai yi ba sai ka yaki kanka akan waɗannan abubuwa domin ka rabu da su ka koma musulunci na hakika har musuluncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya koya wa sahabbai kuma sahabbai suka rayu akan sa sai ce walakin lan yakuna zaka wannan ba zai kasance ba illa bil ilmi ka yaki kankan kuma kai wahal da kanka wajen tabbata akan addinin gaskiya ba zai yiwu ba sai da ilimi babu aduwi ga dan adam a duniya ba abokin gaba ga dan adam irin jahilci kun yarda da wannan zancen in ka shigo cikin gida kuma babu abokin gaba ga al'ummar musulmi da musulunci irin jahilcin musulunci da su musulmin suka jahilce shi duk inda ake biyowa a cuci addinin musulunci galibi baya zama direct sai an yi amfani da ƴaƴan cikin gida saboda jahilcin su ko saboda son zuciya to sai ka kuma an ci nasara cikin sauki wannan bana jin akwai mai tantama akan wannan irin cutar da na cikin gida yake wa addini na waje baya yi me yasa Allah subhanahu wataala ya sa hukuncin munafikai a ina suke kafirai waɗanda suke kafiran asali ba su yadda da Allah ba su yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su musulunci ba a saman munafikai suke a jerin wutar jahannam munafikai su ne can ƙasa ita wuta darakat ne ba darajat ba ko in an ce darakat daga sama ai ƙasa don haka wanda yake can ƙasa shi yafi shan wahala shi ne mai matsayi matsayinsa darajarsa shi ne wannan abun kun ga ina Allah maduke sai munafikai suke innal munafiqina fi darkil asfali minan nar saboda me saboda munafiki ya zo ya shigo musulmi ya ce shi ma musulmi ne ya san sirri ya san makasa ya san inda za a bullo ya san lagon da za a karya a ƙata addinin musulunci kuma zai zagaye ya samu kafirai na asali ya ce to kun ga in kuna son ku ci nasara kaza za ku yi kaza za ku yi kaza za ku yi kun ga muguntar da yake da ita akan musulunci ta fita waɗancan da ba su ma sanya za su yi ba to shi yasa babu abokin gaba gare ka ya dan uwa musulmi ina faɗin wannan kuma da gaske irin ka zauna baka da ilimi in ka zauna baka da ilimi to ka ɗauki takobi mai kaifi ka miƙawa wani abokin gaba ka ɗaga wuyanka a sare ka saboda ka zauna da jahilci kowa zai iya amfani da kai in baka san addinin musulunci Allah tsare mu to sai ce fal ilmun nafi'u shi ilimi mai amfani bihi yasluhu alqalbu da shi ne zuciya take gyaruwa ba zai yi mutum zuciyarsa ta zama mai kyau ba in ba shi da ilimi mai amfani ba kun gani ilimi mai amfani akwai ilimi marar amfani ko yawa yace wa bihi yasluhu alamalu da kuma shi aiki ke gyaruwa wali hadha qala Allahu jalla wa ala idan haka Allah madauki yake cewa qul hadhihi sabili kace wannan ita ce hanyata ad'u ila Allah ina kira zuwa ga Allah kaga ni kira zuwa ga Allah duk mai wa'azi duk mai da'awa duk mai kiran mutane to ya zama kiransa zuwa ga Allah ne la ila nafsihi la ila dunya kada ya zama kiran mutane yake zuwa ga duniya ko kiran mutane zuwa ga shi a girmama shi dole shi sai an tabbatar masa da matsayinsa sai an tabbatar da babu wanda ya kai shi to nan akwai hatsari gare shi amma ya zama kiran mutane da yake yi su fahimci Allah su san waye Allah su bauta wa Allah su kulla alaka mai kyau da Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma ya koma gefe ya samu ladansa ya zama don Allah yake yace wali hadha qala ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirati akan basira ana wa man ittaba'ani da ni da wanda suke bi na wannan falala ce babba da duk mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gaya mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi da me da cewa akan basira to ba za ka zama kuma kana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai idan kana da basira menene basira ilimi gashi ne ya faɗa mun yace wa ma'ana ala basira abinda ake nufi da ala basiratin yani ala ilmin bisa ilmi li'anna al-basirata lil-qalbi hiya al-ilmu alladhi bihi yubsiru haqa'iqa al-ma'lumat li'anna al-basirata domin ko ita basira ga zuciya shine lil-qalbi hiya al-ilmu ita shi ilmi alladhi wanda bihi da shine yubsiru haqa'iqa al-ma'lumat zuciyar take ganin haqiqanin wato ilmi duk abinda ake so a sani shine ma'lum jami'in sa shine ma'lumat to duk abinda dan adam yake so ya sani to haqiqanin sa in an ce haqa'iq jami'in haqiqa ne haqiqa kuma ba wai kawai na reality ba ana nufin fact abinda yake gaskiya ilmi na gaske tabbace wanda yake ba na ƙarya ba to wannan ana sanin sa ne ta hanyar ilmi yace wa yudriku as-sawaba fiha kuma da wannan basira ne da wannan ilimi ne mutum yake sanin gaskiya babu matsala a rayuwar mutum irin a ce har yanzu bai fahimci gaskiya ba komai a wurin sa yana ganin kamar daidai ne wannan akwai wata tambaya da masu ilimin falsafa suke yi wato abin nan philosophical matsala da suke cewa wai shin akwai wani abu mai suna gaskiya kuma gaskiya wai guda ɗaya ce ko kuwa ta ta'addad an taɓa wannan zancen ina ji duk da dai ba mai zurfi ba yanzu ma ba shi za mu yi magana ba akwai waɗanda suke ganin wai ba wani abu ma mai suna gaskiya kawai haka ra'ayoyi haka suke kowa ya faɗi abin da ya gada mu wanda suke da akwai gaskiyar kuma za su ce shin gaskiya ta ta'addad ko ko ɗaya ce ma'ana gaskiya ƙwaya ɗaya ne ƙwaya ɗaya ce ita ko kuwa abubuwa daban-daban ma duka za su iya zama gaskiya a rashin karatun wasu mutane da yawa suna ganin wai bai kamata mutum yana kwakwale-kwakwale yana bincike-bincike don ya gano ina gaskiya ta hakika take ba sai ce ai a bar mutane ai kowa akan gaskiya yake wai indai mutum na kallon gabas to ai shikenan mutane ne suke kallon gabas amma ka ce kowa duk abin da kowa yake gaskiya ne wannan kuskure ne dole lalle akwai gaskiya guda daya sauran kuma ba daidai bane kawai dai kada ka zo ka yi ba da ilimi ba da son zuciya ka ayyana gaskiyar amma dole gaskiya wane ne zai faɗe ta mai gaskiyar shine zai faɗa mana menene gaskiya waye mai gaskiya Allah Allah ne ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yafi sanin menene daidai to ashe kuwa ba za a tafi wani wuri ba maganar Allah ba ba maganar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama ashe anan za a samu gaskiya dole gaskiya tana Qur'ani tana cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka irin abin da zaka ji wasu suna rudar kansu a yanzu sabanin ne yayi yawa kai sai ka rasa ma wanda zaka bi wannan yace kaza wannan yace kaza mu kuma duk ba masu karatu ba wa yace kar ka zama mai karatu wajibi kai bincike ka san a cikin wannan rikicin wanne ne yafi gaskiya tilas yau dan haka wajibi ne mutum yayi bincike ya san ina ne gaskiya take ba zai tsaya ce ai rarrabuwar al'umma kungiya kungiya din nan to ai gaskiyar wai anan take kowa ma gaskiya yake wannan ba haka bane domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana hadisi cewa al'umma za ta rarrabu a wannan al'ummar musamman kashi 73 kuma ita dukkanin su wuta suka cancanta banda daya kaga wannan magana ita ce gaskiya dan haka aikin ka a yanzu ka bincika ina ɗayan nan take kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai shiru ba sai da ya faɗa sai ce abinda nake kai da ni da sahabbaina duk wanda ka ganshi akan wannan to shine akan gaskiya ya ka ashe yanzu ya kamata a samu kokonto a zuciyar mutum ashe wajibi ka je ka bincika wai ina hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina hanyar da sahabbai suka rayu to anan gaskiya take amma duk wanda zai bata maka lokaci ya saka a hanyar wani mutum ka girmama wani mutum ka girmama wani mutum ka girmama shi ka daga shi har ka gaji to kar ka tsaya ga wannan ka je ka nemi ina hanyar Allah hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ki cewa wa qala Allah jalla wa ala Allah madauki har yanzu yana cewa aw man kana maitan yanzu shin wanda ya kasance matacce fa ahyaynahu sai muka rayar da shi waja'alna lahu muka sanya masa nuran wani haske yamshi bihi fin nasi da wannan hasken shine bihi ne ai bi sababi wannan ya saboda dalilin wannan hasken yamshi fil nas yana tafiya a cikin mutane yana ganin hanya ya san inda zai sa kafarsa in ya ga abin da zai cuce shi ya dage ba zai aje kafar ba in ya ga wuri simbul sai ya dora kafarsa saboda me saboda akwai haske to wanda yake haka kaman mafaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha shin daidai yake da wani mutumin kwatankwacin wannan wanda shi kuma a duhu yake tafiya duhun kuma da ba zai fito daga ciki ba ai kaga ba daidai suke ba yadda mutumin da a duniyance zaka iya kwatantawa kace ana cikin duhu mai tsanani wani ya fito da torch light wani kuma yana tafiya haka dole kowa ya san bambancin wannan mai torch light da yake haska inda yake takawa yafi kowa sanin inda zai tafi kuma ba zai taka abin da zai cuce shi ba wancan kuwa bai ma san inda yake takawa ba ballantana ya san abu mai cutarsa ne ko ba mai cutarsa ba to wannan ba za su zama ɗaya ba yace wa kad qala ahlul ilmi ma abuta ilmi malamai kenan sun ce inna hadha an-nura wannan waja'alna lahu nuran din wannan nuran din huwa al-islam shine musulunci alladhi huwa al-ilmu an-nafi'u shi kuma musuluncin nan abinda ake nufi da shi shine ilimi mai amfani wal amalu salihu da aiki nagari innal ladhina amanu sai ce me wa amilu salihati wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati sai wadanda suka imani ya za a samu imani imani hal ya ta'atta illa bil ilm ba zai yi ba dole ne sai da ilimi za a samu imani to sannan kuma sai a aiki nagari allahumma nas'aluka an taj'alana min ahli al-ilmi an-nafi'i wal amali salih to sai ke shi wa wali hada lam ya'muri allahu jalla wa ala shi yasa allah subhanahu wa ta'ala bai umarci nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bai umarci manzon sa ba sallallahu alaihi wasallama wa ummatahu da al'ummarsa min ba'dihi a bayan annabi an yazdadu min shay'in shay'an illa an yazdadu min al-ilmi a ce su ƙara wani abu babu wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya bashi umarni da annabin da kuma da al'ummar annabin a bayan annabin babu inda muka ga Allah ya ce ku ƙara wani abu ku ƙara tara shi ku ƙara tara shi ku ƙara tara shi in ba ilimi ba ko duk inda ake zancen wani abu ana ƙara shi zaka ga mazmumi ne na lamarin duniya ne to abun zargi ne amma ilimi sai da aka umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gashi nan yace fa qala jalla wa ala Allah madauki yake cewa fi surati taha wa qur rabbi zidni ilma wa qul kuma kace rabbi ya ubangiji zidni ilman ka kare ni a ilimi ka kara mini ilimi in samu ilimi da yawa wannan shine inda aka umarci mutum ya nemi wani abu a ƙara masa ya nemi a ƙara masa a cikin Qur'ani dai kun ga duk abin da Allah madauki da Qur'ani shine daidai to Allah ya ƙara mana ilimi wannan duk bane dai na kawo mana ne falaloli na ilimi daga cikin su har yanzu akwai daukar ka daraja yace rafa Allahu ahlal ilmi ala sa'iril mu'minin Allah ya daukaka ma'abuta ilimi akan sauran mu'mine lima hassaluhu min al-ilmi saboda abinda suka same shi na ilimi fa qala jalla wa ala sai Allah madauki yace yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah yana daukaka zai daukaka wadanda suka yi imani daga cikin ku da wadanda aka bewa ilimi zai daukaka su ne darajoji darajoji matakai matakai daban-daban kullum aka ce darajat to hawa ne daga ƙasa zuwa sama darakat kuma shine daga sama zuwa ƙasa shine muka yi magana dazu darakat a wutar jahannama to a aljanna kuma darajat ne kamar yadda a duniya darajat muke mun yi dai darajat muke ko Allah madauki ya gaya mana cikin alqur'ani wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima ataakum Allah shine wanda ya daukaka ya sanya sashen ku sama da sashi darajoji wannan yafi wannan a mulki wannan yafi wannan a kuɗi wannan yafi wannan a yawan ƴaƴa wannan yafi wannan a ilimi wannan yafi wannan a fahimta wannan yafi wannan hakuri wannan yafi wannan kaza da kaza da kaza duk abinda Allah yake baiwa dan adam to Allah bai sanya mu mataki ɗaya ba ai wannan darajat ne ko to darajatin kuma malamai suke cewa darajatin da Allah ya faɗa a wannan ayar dangane da ilimi wanda shine ake samu a lahira a aljanna ne to aljanna tsakanin daraja daya da daraja dayar tsakanin daraja ta 100 idan mutum yana daraja ta 100 to tsakanin sa da wanda yake daraja ta 99 bambancin kaman tsakanin as-sama'i wal ardi sama da kuma kasa haka bambancin yake shi sa malamai suke cewa idan ku Allah zai ga mana wannan ya zami wasa ga inda ake samun wannan darajoji kuma ta ina ake samun darajojin al-ilmu wal amalus salih idan mutum yayi ilimi kuma mai amfani kuma yake amfani da ilimin yake aiki da shi to nan ne za a dauka masa daraja kuma irin wannan daraja ba irin wannan tamu ta duniya wanda wani abin da ya bambanta tsakaninka da shi yar karamar dagewa zaka iya kamo shi ko da tawfikin Allah haka ne ko ba haka bane a duniya ka dage sai ga wataran abin da kake ganin wani a saman ka sai ga wataran kai ne shi wannan yana yiwa to amma can Allah ne yake bayarwa shi yasa ku duba ku ga har ilimin anan ya ga mana shine yake bada ilimi ku duba ku gani cewa yarfa illahu alladhina amanu su waɗanda suka yi imani sai aka ce mana sun yi imani saboda imani dama ikhtiyarin mutum bayan tawfikin Allah duka dai Allah ne yake ba mutum tawfiki amma tunda an baka zabi kai imani ko ka kafirce kuma akwai azaba akwai lada to sai mutum ya zabi ya imani kuga an dangana imanin cewa shi yayi sai aka dangana masa wal yarfa illahu alladhina amanu ai humul ladina amanu bi anfusihim ko amma dangane da ilimi fa sai ce wal ladina utul ilma da waɗanda aka biwa ilimi bai ce waɗanda suka iktasabul ilma suka samu ilimi da kansu ba saboda nuna mana ilimi Allah ne yake ba da shi yadda yake zaben bayinsa wani a bashi wannan wani a bashi wannan to haka Allah yake zabar mutane ba su ilimi amma kuma wannan baya nufin sai ka zauna baka nema ba baya zuwa haka kawai annabawa da manzanni su ne ilimin su ke zuwa haka Allah ke zabar su ya ba su wahayi duk wanda ba annabi ba iliminsa ana samu ne ta hanyar me kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana innamal ilmu bitta'allumi ilimi ana samun sa ne da karatu da neman ilimi to Allah sai muke mu ya ba mu ilimi mai amfani sai ce fa kullu mu'minin yarfa'u Allahu jalla wa ala bi imanihi ko yarfa'uhu Allahu ya kamata kowanne mu'mini Allah na daukaka shi da imaninsa wa kullu sahibi ilmin duk ma'abucin ilimi kuma sahihi ilimin ingantacce min ahli al-imani daga cikin ma'abuta imani fa innahu marfu'un ala ghairihi darajati to mai ilimin nan ana daukaka shi da darajoji masu yawa sama da wanda ba shi da ilimi babu abin da ke daukaka mutum a duniya irin ilimi kun yadda da wannan ko ba ku yadda kowanne fanni a kowanne fanni zaka ga a ce wane ya yi fice a guri kaza wane ya yi fice a guri kaza saboda me saboda shi ba a gadansa ko ba a gado ko an haifi mutum a gidan ilimi to in bai karatu ba ba shi da ilimi dukiya ana gadanta mulki akan gaje shi amma ilimi sai mutum ya yi karatu to kuma babu abin da ke ɗaukaka mutum a darajarsa daga ba komai ba ya zama komai in ba irin ilimi za ka ga mutum komai kuɗi ne duk kuɗinsa in ba shi da ilimi akwai wata tawaya da yake da ita babba za ka ga a ce misali za a ce masa takaddar da zai sa hannu sai an nuna masa inda zai sa hannu ai wannan matsala ce akwai wannan ko babu sai an ce a nan ne ko a ce dangwale amma Allah ya hore masa dukiyar da zai iya sayan garuruwa da yawa amma kuma bai san yadda zai rubuta sunansa ba bai san yadda zai sa ba sai an ce ga wurin sannan ya sa wannan kuga matsala ce to don haka idan mutum ya samu ilimi komai shi yasa wani malami daga cikin salaf yake cewa mutum ka nemi ilimi idan ka nemi ilimi kuma kar ka neme shi domin duniya ka neme shi domin Allah idan ka neme shi domin Allah to duniyar tana zuwa maka ko ba ta so mun fahimci wannan zancen ma'ana in ka nema don Allah sai Allah ya yadda da kai to in ya yadda da kai duniyar ma da wasu suke ta koko a kanta sai ga Allah ya baka cikin sauki Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah ba mu ikhlasi to sai ce fa innahu marfu'un ala ghairihi darajatin wa hadha min fadlillahi jalla wa ala wannan kuma yana daga cikin falalar Allah ala ahli al-ilmi akan ma'abuta ilmi wa talibul ilmi shi ma abucin ilimi dalibin ilimi mai neman karatu in gashi makaranta idan salaka hada tariqa idan yabi wannan hanya ya shige ta hanyar neman ilimi fa inna allaha yusahhilu lahu bihi tariqan ila aljannati to da shigar sa wannan hanyar Allah yana sauƙaƙe masa hanyar shiga aljanna duk mai neman ilimi wannan nassin hadisi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi ne ya kawo mana yace kama qala alaihi salatu wassalam في الحديث الصحيح اشكون حديث ان انغنتتي من الله صلى الله عليه وسلم هنا شيوا ومن سلك طريقا وان ده يشيغا وتا هانيا يلتمس ينا نيمان فيه او نن هانيار علما ينا نيمان علمي سهل الله له الله زي سوقكي مسا به ده ونن علم زي سوقكي مسا طريقا وتا هانيا الى الجنه زوا الجنه الله سهل من زوا الجنه كونغا لفظن تسهيلي مكلش نمي اندالاني سهل Allah zai sauƙaƙe ashe kun ga sai ka shiga hanyar shiga hanyar shine matakin farko wanda yake tamba a hanyar yake ba ba dauko shi za ya dora a hanyar ba nan shine ya shiga hanyar kuma sai Allah ya sauƙaƙe masa bin hanyar ashe kenan ka zo da ikhlasin sa ikhlasin ka ka bi hanyar ilimi zaka ga Allah zai sauƙaƙe maka neman ilimi Allah sauƙaƙe mana ishe wa zalika anna tariqal jannati domin kuwa ita hanyar aljanna yakunu bi sihhati al-i'tiqadi wa yakunu bi sihhati al-amali dalilin kenan ita hanyar aljanna ta ina ake shiga aljanna kada wani ya dauka a'a saboda kawai ya gundarin ilimin ne a'a in kai ilimin kuma kai aiki da shi shi yasa menene zai sa ka samu aljanna asali shine sihhati al-i'tiqadi da kuma sihhati al-amali ingancin aqida aqidar ka zuciyar ka alakar ka da Allah ta zama ingantacciya imanin ka mai karfi dogaran ka ga Allah tauhidin ka gaskatawar ka ga Allah duk abinda Allah ya ce kaza ne to karka tuhumi Allah kace a ni na bi Allah sani duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi ma ka gaskata to wannan ka zama mai aqida mai kyau sannan kuma a aikin ka kai aiki na gari wanda ya dace da sunna wannan kuma yana nuna ta mana dai maganar nan guda biyu sharuɗan karbar aiki da me da me ne al-ikhlas wal mutaba'a ikhlasin shine sihhatul i'tiqad kai domin Allah mutaba'a kuma shine aikin ka ya zama na gari shine ya zama sawaban ai ala sunnati to sai ke cewa wa sihhatul i'tiqad ita kuwa kyan aqida a ce kana da aqida ingantacciya la takunu illa bi ilmi ba zai taba yiwa ba sai da ilimi ba za ka samu mutum yana da ingantacciyar aqida ba in ba shi da ilimi kun yadda da wannan za ka iya samu mutum yana tare da masu ingantacciyar aqida ana koya masa a hankali amma duk abin da bai san shi ba ai kun ga ya jahilce shi hatta a aqidar zai iya zuwa ya fanta ma wani katon kuskure ashe kenan ilimin kullun kar a sake shi ai ta yin ilimi ai ta yin ilimi ai ta yin ilimi to da nan za a samu kyakkyawar aqida domin dama mai aqida ka gaskata abinda Allah ya faɗa to ya zaka san abinda Allah ya zaka gaskata abinda Allah ya faɗa sai ka san shi ashe sai an san qur'ani sai an san sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sharhin su yace wa sihhatul amal kyakkyawan aiki da ingancin aiki la takunu illa bi ilmin ita ma bata zama da ilimi bata zama kai sai da ilimi ba zai yi ka samu aiki na kwarai ba sai kana da ilimi zaka iya sallah in baka karanta sallah ba zaka iya azumi baka iya ba dole sai an koya haka duk abin da ake yi a aikace to sai ka koye shi sai ka san kuma yadda zaka yi to kaga kai karatu mai kyau kai ilimi kai aiki mai kyau saboda kai ilimi sai sai faman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman min ilmi at-tauhid duk mutumin da ya shiga wata hanya yana neman ilimi sai malami ya fassara shi min ilmi tauhidi kamar ilimin tauhidi aw ilmi fiqhi ko ilimin fiqhu wal halal wal haram da sanin menene halal menene haram to sahhalallahu lahu bihi tariqan ila aljannati Allah zai sauƙaƙe masa da wannan ilimin Allah zai sauƙaƙe masa hanya zuwa aljanna li'anna aljannata ko tsallake meme ta haka yi ko meme ta zance ne yace li'anna aljannata domin ko ita aljanna min asbabi dukhuliha daga cikin sabubban shigar aljanna shine sihhatul amali wa sihhatul i'tiqadi kamar yana na samu ne dole sai kana da ingantaccen aiki da ingantacciyar aqida wa min fadli ilmi daga cikin falalar ilmi har yanzu yanzu mun ji abubuwa matsayi a wurin Allah cewa ilimin nan shine ma hasken da Allah ke sa mutum mun ji kuma cewa Allah subhanahu wata'ala bai nemi dan adam ya ƙara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran musulmi su nemi ƙarin wani abu ba sai ilimi mun ji kuma cewa Allah na daukaka masu ilimi darajoji mun ji kuma cewa duk mutumin da ya shiga hanyar ilimi Allah na sahhale masa hanya zuwa aljanna to kuma ƙari kuma har yanzu a cikin falalar ilimi yace wa min fadlil ilmi annal alima cewa shi ma'abucin ilimi yastaghfiru lahu kullu shay'in duk wani abu komai kun ga kullu shay'in nan komai na shiga ciki komai yana neman masa gafara a gun Allah duk inda ka tafi inda kana neman ilimi kai mai harkar ilimi ne to Allah na sa komai ya neman maka gafara abubuwa ne fa da ba sa zunubi za su roki Allah ya Allah ka gafartawa wani saboda me ya tafi karatu ya tafi neman karatu yanzu Allah in ka san wannan zaka tafi kallon bal zaka tafi wurin musu da jayayya da zage-zage da cin mutunci ballanta na wurin abubuwan manyan abubuwan saban Allah aje a kalli abun banza a kalli abun wofi a zagi wannan a kalli batsa wani kuma ya tafi gun zina wani gun liwaɗi wani gun caca wani ya je ya shagiya ya taka kuma da kafarsa nan kuma gashi ya tafi neman ilimi duk abin da ka sani a duniya da wanda baka sani ba yana cewa ya Allah ka gafarta ma wani shi yasa sai ga Allah ne sai gafarta ma mutane zunubi ba su sani ba ko ba haka ba ba su sani ba saboda abubuwa da dama Allah ya aje suna neman musu gafara Allah ya gafarta mana zunubanmu yace hatta al-hitan har kifaye kifi asalin hut shine wal wannan da largest mammal ake cewa ko abin da yafi komai girma shine asalin shine hut amma ana itlaqin sai akan kifi ana cewa kifi dai haka saboda shi ma a rayuwa a ruwa yake rayuwa yace hatta kifaye da suke cikin ruwa fi jawfil ma'i a can cikin ruwa yanzu ku duba irin halittun da suke cikin ruwa inda kana kallon irin koda tashoshin da suke nuna abin da suke binne rayuwa a bangarorin daji din nan wayi din nan ai kun ga ana nuna abubuwa da suke rayuwa a can kasar ruwa din nan wani abu ma sai ka dauka fulawa sai ashe mai rai ne ko wani abun ka dauka wani tsiro ne wani abin nan wani dutse ne ashe abu ne mai rai shi mana farauta yana ci to duk waɗannan abubuwa da manya-manyan kifayen da matsakaitan da kanana da waɗannan halittun kaga dai a ruwa suke ba ganinka suke ba kai a ganinka a tsammaninka to amma suna can suna neman maka gafara sai ya Allah ka gafarta ma wani mai ilimin nan mai neman ilimin nan wanda ya shiga hanyar ilimin nan ko idan mutum ba a wannan harkar yake ba abokinka da dan uwanka ma na jini ba lalle ne a ce ne maka addu'a Allah gafarta ma kun fahimci wannan abun ka hango wannan abun sosai wanda yafi kowa sanka da ɗanka ma da matarka da uwa da uba duk suna sanka haka kawai wani ya zauna tun daga al'asar har magariba addu'a yake ya Allah ka gafarta ma wani ya Allah ka gafarta ma wani ya Allah ka gafarta ma wani da Allah akwai irin wannan mutanen to shi wannan Allah ya ajiye su baka san da su ba amma aikin su shine su ne maka irin wannan babbar kyauta Allah madaukake ya samu dace isi dan me ya annahu sabbaha domin ko yayi tasbih wa halala ya faɗi la ilaha illallah wa majjada Allah ya girmama Allah wa azzama diddai ya girmama Allah wa asna alaihi ya yaba wa Allah wa sara fi ittiba'ihi li Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama an yaqini ya tafi shine wa sara in kaga sara tasinu ana nufin tafiya sayru ne sara ai masha yayi tafiya fi ittiba'ihi wajen biyayyar sa li Muhammadin ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to tafiyar da yake yana yi ne an yaqinin akan yaqini wa ilmin wa ma'rifati da ilimi da sani mun wanda yake tafiya akan hanyar addini amma ba tare da ilimi ba zaka samu yaqini tare da shi babu yaqini me ma'anar yaqini sakankancewar da babu kokonto zaka ga duk mutumin da ba mai ilimi ba baka rasa shi da wani abu na kokonto yana kokonto ba shi da yaqini bai san me gaskiyar abu ba amma in yana da ilimi ba bisa yaqini yake saboda ya karanta Allah ya ce ya karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce malami sun yi bayani sun ce kaza sun ce kaza Allah kara mana ilimi to sai ce wa hadha yakunu bihi alkamalu da wannan ake samun kamala mutum ya zama kammalalle amma sai ya gyara mana yayi istidraki fi kamalul makhluqat irin kamala dai ta halitta domin kamala cikakkiyar kamala ta Allah ce shi kadai to kamala irin wanda dan adam yake bukata to ta wannan ake samun ta fa yakunu awlal makhluqat bil fadl tunda ku haka ne a cikin makhluqat shine yafi kamala to shi yafi cancantar falala ashe kun hango abin da malamin ke nufi idan mutum yana bautawa Allah da yaqini yana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yaqini bisa ilimi da sanin me yake yi to wannan lokacin ne yake samun kamala kamala wace iri a cikin halittu baki daya to a cikin halittun aka tara aka ce waye yafi daraja sai aka ce mai ilimi to ashe kenan shi yafi cancantar duk wata falala da za a ce dan adam ko wani abin halitta yana da ita shine abin da yake nufi sai ce shine fa yakunu aula al makhluqat shine mafi cancanta a cikin dukkan halittu bil fadli da falala wal rif'ati da daukaka wal qurba min Allah da kuma kusanci zuwa ga Allah jalla wa ala lihada dan haka ne ta'rifu al ashya'u fadl talib al ilm shi yasa abubuwa suke sanin falalar dalibin ilimi nan me yake nufi da abubuwa wadancan kullu shay'in nan da muka faɗa da su shi yasa suke sani saboda me su menene su ai makhluqat ne tunda makhluqat ne Allah ya ba su wani ilimi da su ma suka san wanda yafi su kun gane abin to a cikin makhluqatin nan wanda Allah ya halicce su wanda yafi kowa daraja wanda yafi cancantar a girmama shi a bashi falala shine mai ilimi to ƴan uwansa abokan halitta irin sa waɗanda aka halicce su tare sun san shi kai ba wai ana nufin ɗan uwansa mutane ba ana nufin duk abin da ma ba mutum ba ya san mai ilimi yafi shi to wannan ilimin da suka san yafi su shi yasa suke neman masa gafara suke cewa ya Allah ka gafarta masa kun gane abin domin ba inda ba su sani ba za a yi addu'a shi Allah ne ya ilmantar da kifin ya ilmantar da tunkiya ya ilmantar da kare da kyanwa da duk abin da kake wucewa har sauran da zai cije ka ya san kana da falala a kansa in kana da ilimi kuma zai nemi Allah ya gafarta maka tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kullu shay'in yace in ka cire min wani abu kai za a tambaya me dalilin ka yawa to wa rif'ati shi wal qurba min Allah jalla wa ala yace wa li hadha ta'rifu al ashya'u fadla talib al ilmi wa fadla al alimi kuma suka san falalar malami fa yastaghfiru lahu kullu shay'in shi yasa ko wani abu ke masa ke neman masa gafara hatta al hitan fi jawfil ma hatta to har kifi dake can tsatsakin wato cikin ruwa thumma sannan kuma har yanzu ya anna kullu hadhihi al ashya domin kowanne daya daga cikin waɗannan abubuwa allati ja'ala Allahu jalla wa ala wanda Allah ya sanya su ghaira mukallafatin ba mukallafai bane ba dora musu shari'a ba ba masu sallah bane da azumi ba sa kallon gabas ba san komai ba abin da suka sani kawai rayuwa ta yi musu daɗi su ga ƴan uwansu su cinye wannan ita ce rayuwarsu ko su ga duk abin da ya wuce in dai abincinsu ne Allah ya sa su ci wannan shi suka sani wani su ma wata ran ya zo ya cinye su shikenan magana ta ƙari to waɗannan da ba a sa musu wannan dokoki din ba ta'rifu fadlal alimi alladhi yu'allimu an-nas al-khaira sun san falalar malami wanda yake koyawa mutane alheri ku duba ku gani shi yasa wani malami yake cewa ka kiyayi rayuwar da dabba za ta fi ka ilimi yana cewa ne duk mutumin da bai san darajar malami ba bai san darajar ilimi ba to dabba ta fi shi ilimi tunda Annabi ya gaya mana dabba ta sani har tana neman masa gafara ko ba haka bane shine abin da ke to sai yake cewa yawa ta'rifu fadl al-alimi sun san falalar malami alladhi yu'allimu an-nas al-khair wanda yake ilmantar da mutane alheri dama shi wannan yana da wata addu'a ta musamman da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana san waɗanda suke ilmantar da mutane alheri Allah ya sa mu dace yace walladhi yabuthu fin-nas da wanda yake yadawa a cikin mutane shine yabuthu bath shine spreading ka yada abu wanda yake bathi fin nasi a cikin mutane mahabbata Allah jalla wa ala yake ko yake yada wa mutane san Allah kullun abin da yake himmasa shine ya hada ka da Allah ka so Allah ka so Allah والعلم به يا هذا كده سنين علم الله كسو علم الله وأسماءه وصفاته نها كي كماتا ما صبغوا الناس كسا وأنم ابن النم أكسا حمزة على النبيرة تازم مكسورة تو حمزة تا أسماء باك كسرة تشنشن تبا فتحة تبو تبو دمنصوبة ما أطوفني أكم منصوبي ما أنا كونغ مي سوى والذي يبث في الناس منه محبته ذا مسيكو محبته محبته كو تو والذي يبث في الناس محبة الله والعلم به كو وأسماء مي أهو تو إنكو أكسا حمزة دين أكن نبيرة وأنن هقولين تازم مي كسرة ذا أساتني على السطر أكايد الإملائي akan layi ake rubuta hamza idan ta zama maftuha sai a ce wa asma'uhu wa sifatihi saboda shi kuma wannan jami'in muannas ne salif haka zai zama Allah ya samu na gane wa yawa ina faɗa dai masu sanin nahwu ne wanda ke da littafi ya san me nake nufi kuma sai gyara nasa asma'ihi din nan da aka sa kamar ita asma'uhu kawai shikenan wa asma'uhu وصفاته وما يستحقه جل وعلا من التوحيد كما متمن ده يكي كويد ده متاني علمي ده علم الله ده سونا ين الله ده صفوف الله ده أبن ده الله يتنتنت من التوحيد نأكد يتاجي وجنبوتا وما يستحقه جل وعلا ده أبن ده الله مدوككي يتنتنت من التعظيم نجل مماوة dumme maka wannan abin da wanda zai saka a wannan hanyar ya nuna maka girman Allah ya hada ka da Allah ka san Allah wa ma yastahiquhu nabiyuhu kuma da abin da annabin sa sallallahu alaihi wasallama yake cancanta min almuhabbati na soyayya ya nuna maka irin soyayyar da ta wajaba ga manzon Allah wajibi ka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wal mutaba'a kuma ka so manzon ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wal ilma bi sunnatihi kuma ka san sunnar sa wal iktida'i bihi da kuma koyi da shi to duk malamin da yake wannan duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya halitta ya san darajar wannan malamin kuma yana masa addu'a Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu Allah ya samu dace da dukkan addu'o'i na alheri fahina idin Allah kuma ya samu cikin masu ikhlasi wajen aikin da suke yace fahina idin a wannan lokaci yakunu mimman yanshuru fil alami mahabbata Allah jalla wa ala a wannan lokaci idan mutun ya zama wannan shine aikin sa to zai zama cikin waɗanda suke yada ilimin Allah subhanahu wa ta'ala aisa abin nan yana yadawa a duniya shine fil alami yana yada mahabbata Allah wato san Allah wal ilmi bihi da ilimin sanin Allah wa hadha shay'un yafdulu bihi al alimu ma siwahu min al kainati wannan kuwa wani abu ne wanda da shi shine bihi din nan yafdulu bihi al alimu malami masani yafdulu da shi yake daukaka yake samun falala yafdulu ma siwahu abinda ba shi ba yake fin abinda ba shi ba wannan ma din fi mahallin nasbin saboda maf'ulun bihi ne na yafdulu saboda yafdulu ba da wato harfin jarra take ta'addi ba tana ta'addi mubasharata fa ana cewa fadalahu wane yafi wane to ita ce amfani annan yafdulu bihi al'alimu ma siwahu da wannan abin duk mai ilimi ya zama sama da yarin jayi yafi duk wanda ba shi ba to ai kuwa ko a hankalce abin haka ne duk wanda ilimin sa shine ya koya muku Allah wane ne Allah ya hada ka da Allah waye Allah mai matsayin Allah da girman Allah da cancantar abauta masa da sunayen sa da sifofin sa ai ko lalle ya kamata fi kowa zama dan gata tunda me yake koyarwa zancen Allah yafi wanda yake koyar da wani abu wanda ba wannan ba shine abin da yake nufi to kaga ku ashe kowanne abu zai san darajar sa zai san girman sa kuma wannan shi kadai ya isa ya zama sababin da zai fi duk wani abu wanda ba shi ba min al kainati na daga halittu al kainati jam'i ne na kaunu mun gane kaina in an ce kainun abu wanda yake saman me existence duk abin da yake akwai shi a duniya to mai ilimi yafi shi saboda wannan aikin da mai ilimi yake ya je ya nemi ilimi ya zo ya ilmantar yanzu ku duba irin manyan malamanmu irin abin da suka aikata kullum muna bada misali da malam Nawawi a rana daya mun karanta a nan malamai 12 yake zuwa a rana daya sai ya je gun malamai 12 ya dauka karatu daga wannan zaure ya fita zuwa wancan zaure daga wannan makaranta ya je wannan masallaci ya zauna a gaban wannan malami ya durkushe gaban wannan malami a bashi ilimi a shekara shekara nawa yayi a rayuwarsa 40 da nawa da 5 ko da 6 iya abin da yake nan a duniya amma ku duba yanzu irin littafan da Allah madauki ya sa wannan bawan Allah ya sa musu albarka ya rubuta a rayuwarsa kai yanzu a shekara ta 50 ko sai ka ta me ga me ka rubuta a rayuwarka sai ka dan kadan ne in ka rubuta ko to Allah ya taimake mu Allah ya taimake mu wallahi idan abinda ake cewa mutum ya nemi albarkar abu albarka tana ga ikhlasin nan idan kai don Allah wallahi ka sai ga Allah na daukaka abinda kake aikatawa Allah ne mai yi ba kai ba ba za ka nemo kanka suna ba ba za ka yi komai ba shine wani mutum wani malami ne yake mana magana akan irin waɗannan abubuwa na ikhlasi yake cewa wallahi ne muku nasiha kada ku nemi wannan ilimin kun ga yanzu kun baro kasashen ku kun zo kun zauna wani a cikin ku na da mata da yaya wani da ƴan uwansa wani iyayensa duk sun hakura da shi shi ma ya hakura da su ya zo ya zauna a nan sai shekara zai je sau ɗaya ya je hutu ya gansu yace idan ka tsaya neman kuɗi a wannan harkar ko ka tsaya neman suna ko ka tsaya ku ta faɗa ko ka shiga harkokin hayaniya da siyasa da menene ka ɓata lokaci baka gina kanka a karatu ba to kai kaiwa kanka asara in ku kai hakuri ka nemi ilimin nan da ya kawo ka kuma kai don Allah ba dan ka yi jayayya da ƴan uwanka ka koma garinku kai ta faɗa da malamai ba a'a kai kawai domin ka ilmantar da mutane to baka san irin abinda Allah subhanahu wataala zai sa a rayuwarka na albarka ba yace ka natsu ka kwantar da hankali kar ka nemi suna neman suna bala'i ne yana cikin abinda ke lalata wa mutum aikinsa amma ka yi abu don Allah sai ka ga ka samu suna baka shirya masa ba muje to sai ke cewa har yanzu lihaza yastaghfiru lahu kullu shay'in shi yasa kowanne abu yake neman masa gafara ridan bima yasna'u saboda yardarsa ga abin da shi wannan malami yake aikatawa kowanne abu ya yadda da a yada ilimin Allah kun ga ashe nan alka'inatin nan halittun nan da ba ma ganin su da na cikin ruwa da na waje da dabbobi har masu mugunta a cikin su suna da sanin cewa mai ilimin ya da sanin Allah sanin abautawa Allah da haƙin Allah sun yarda da wannan abin da yake aikatawa shi yasa sai kai mamaki a samu kuma a cikin mutane akwai wanda zai yaki wannan dan adam din saboda abin da yake yadawa din shi kuma kaga anan ko ta nan dabba tafi wannan mutum mutumin da zai yaki ilimin Allah baya son a yada tauhidi baya son a ce wa mutane abautawa Allah shi kadai shi yana so a bashi shi ma abauta masa ko abauta wa wani nasa har ya jayayya ya tabbata da wannan abu to wannan alama ce ta dabbobi sun fi shi sanin abin da ya kamata a sani shi yasa yace ridan bima yasna'u saboda yarda su ga abin da yake aikatawa hatta malaika kai ku duba ku gani ya ɗan uwan musu manzon Allah ne fa sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisin kuma ingantacce yace har malaiku ba waɗancan ba an gama da waɗancan halittun dabbobi sai ce hatta mala'iku mai suke yi taba'u ajnihataha li talibil ilmi in suna tafiya suka ga dalibin ilimi mai harkar ilimi suna sassauta fuffuken su saboda girmama shi fuffuken da Allah ya ba su wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari ya taba ganin mala'ika jibril sau biyu da idansa ganin wani lokaci da ya ganshi ya ganshi ya rufe sasannin sama gaba ɗaya horizon ba abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gani kwata kwata yace fuka-fukan mala'ika jibril sun kai 600 fuffuke ya kai 600 kuga girman halitta to dama wanda za a ce ya nitsa fuffuke guda ɗaya ya tsitsigo ƙasa ƙasar mutanen annabi Lutu masu luwatsi haka aka tsitsigo ƙasar su aka daga ta sama aka kifata da fuffuke guda ɗaya to wanda zai wannan ya kaga girman sa to mai wannan halittar in kai mai harkar karatu ne mai harkar ilimi in ya ganka zai sassauta wannan fuffuken saboda girmama ka Allah kyauta to shi ne yake cewa har yanzu ridan bima yasna'u shi hatta malaika tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'u saboda yarda ga abinda yake aikatawa li azimi amalihi saboda girman aikin da yake aikatawa li hadha kuma har yanzu don haka idza alimta ba'd hadhihi al-ashya, idan ka san wasu daga cikin waɗannan abubuwa, fa innaka tuqbilu iqbalan shadidan 'ala al-ilm, in ka san wannan ilmin falala. Yanzu dan Allah mun tambaye ku wannan abin da muka faɗa, kun ga ba hadisin nan ne ba mu taba ji ba, hadisin nan na Tirmidhi ko mun sha jin sa malami suna faɗa akan minbari da wajen lakciyoyi da sauransu falalar ilmi. To amma yanzu ka kwatanta ka gani irin wannan abin da ake faɗa zai sanya ka canza halinka ko ba zai sanya ba, shine nan malami yake faɗi, yace duk mutumin da ya ji wannan ya kamata ya zama iqbalinsa, fuskantarsa ga harkar ilimi ta zama mai tsanani sosai, ya miƙe sosai, ya zage dantse wajen neman karatu a addinin musulunci. Shine iqbal, fa innaka tuqbilu iqbalan shadidan ala alilmi, akan ilimi, fi hifzihi, wajen kiyaye shi, haddace shi, wa tadarusuhi, da kuma mudarasa da kai da abokanka. In an ce mudarasa, neman karatu, in kun ɗauki karatu tare a aji to ku samu ware wani lokaci ku rika a group discussion kuna tattaunawa, shi wannan shine mudarasa. Koma kuma a gaban malami ne, zauna kuna neman karatu a gun malami, wa huduru hilaqil ilmi, da kuma halartar wurin ilimi. Hilaq jam'i halqa, halqa ana nufin kamar irin wannan wurin zama nan, halqa ce an zauna an kewaye ana sauraren ilimi. To halartar wannan wuri, wannan abin da muka ji dan Allah ba zai kara mana karfin gwiwa mu karfafa gwiwar mu wajen zuwa karatu tuka ba, shine abin da ke nufi. Wa ma'rifatu zalika, da kuma sanin wannan abin, li anna hadha la yarghabu fihi illa mu'minun sahihul iman, domin ko wannan babu mai kwadaituwa zuwa ga wannan sai mu'mini, mu'minin ma mai ingantaccen imani. Wala yarghabu anhu, babu mutumin da zai juya baya daga wannan, baya kwadayin sai kauda kai daga gare shi, illa kullu mufarriqin, sai wanda yafi kowa tsakashi a duniya. Wa kullu man jahada nafsahu fil ilmi, duk mutumin da yayi jayayya da ransa, wato yayi jihadi da kansa, yayi yaki kansa, yayi yaki zuciyarsa, fil ilmi, wajen neman ilimi, fa innama yujahidu nafsahu fi salahi qalbihi, to abin da yake shine yana yakar zuciyarsa ne domin gyaran kansa. Haka ne yanzu idan ka zo makarantar nan wa ka amfana kanka, duk wanda yazo yayi ne. Haka ne duk wata makaranta da zaka je, makaranta mai aji, makaranta ta masallaci, makaranta a zauren malami, ka je ka zauna a koya maka, duk inda ka je amfanin wa ka je, amfanin kanka kai ne zaka, wa menene zai fi gyaruwa zuciyarka. Shi yasa malamai suke cewa ilimi a ɗauke shi gun malamai yana da ƙarin martaba akan abin da aka sani kawai akan ma neman ilimi. Zaka iya zuwa ka samu kaset kana sauraro, yanzu ga hanyoyin ilimi nan sun yadu fiye da yadda mutum ke tsammani. Yanzu akwai malamai da muka sani na duniya, manya malaman mu na sunna, mafi yawansu ko in baka ce duka ba, kowa na da website nasa, kana shiga zaka dauki duk karatunsa gaba daya da kake so ka ji, sai ka zauna kawai, in dai Allah sa akwai kudin data to sai kai ta sauraro, kana ji ka ji wannan darasi ya kare, kana bin littafin da kanka yana ma karin bayani, tambaya ce kawai ba za ka yi ba. To amma kari da zai kara taimakonka akan wannan shine in ka zauna a gaban malami, malami suke cewa yana ninkawa falalar, saboda me zama a gaban malami kana fahimtar irin yadda ya dauki abin shi kansa yayin da yake magana, maganarsa tana baka labarin yadda abin yake a zuciyarsa, sannan kuma kana daukar halayensa ko ka sani ko baka sani ba, akwai wani abu da zaka dauka. To a ce ko ka dauki halin mai ilimi yafi a ce kaje kana daukar halin wani aboki, wani abokin zama da kuke zama da shi yau da kullun. Don haka neman ilimi a gun malami bayan daukar ilimin da haddace shi, akwai kuma karin falala, zai baka kissoshi da labaran wasu malamai. In ko kai kadai kila kaji ko ka karanta ka dauki littafin ka koya ma kanka, wani karin bayani da za a baka wasu kissoshi da labarai da za su kara maka karfin gwiwa duk baka same su. Yau don haka dai ba za a kwatanta ba bambancin da ke tsakanin neman ilimi a gun malami da kuma mutum ya koya wa kansa. To sai ce wal alimu aw talibul ilmi, to ashe ba za mu iya gamawa yau din mu ko? To ina jin dai mako na gaba insha Allah za mu iya gamawa duka wannan muqaddima. Yace wal alimu aw talibul ilmi, shi malami ko mai neman ilimi, idza aznaba, in yi zunubi, fa inna istighfarahu laysa kastighfari siwahu, to istighfarinsa ba daidai yake da istighfarin wani wanda ba malami ba, ba irinsu ɗaya ba. Li'annahu idza istighfara domin shi idan ya nemi gafara fa yakunu istighfaruhu an ilmin wa bayyinati shi neman gafara sa bisa ilimi yake yi ya san hadisan neman gafara ba wai kawai addu'i ba zaka wanda ba malami ba shi ya fi so a nuna masa addu'a ko in ce sa har mutum yake yawo da me ake cewa kundi ko kundin tara lagani ya je gun wannan malami yana wai har bara ake ce masa ya je barar wata addu'a shi duk babban abin da ya dame shi shine a tara masa addu'o'i ya ta yin addu'o'i a'a ba wannan ne fa muhimmanci ba ilimin shi kansa ka san ilimin Allah ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da kuma ka hada da wannan addu'o'in addu'o'in su ma bangare ne na ilimin ka koyi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake addu'a in zai abu kaza in zai abu kaza ya zama cewa lokacin da kake karantawar kana hakaito kana tuno cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kake koyi da shi to wannan yafi a ce kawai addu'ar ka samu ita kadai to sai sai istighfarin sa an ilmin wa bayyinati da hujja wa an ma'rifatin billahi kuma yana yin istighfarin ne bisa sanin Allah jalla wa ala bihi amma wanda zai maka istighfari amma a zuciyarsa akwai wani mutumin da ba Allah ba yana ganin girman sa in malami ne ya san girman Allah baya hada Allah da wani lokacin da yake girmama Allah baya halatto girman wani banda Allah wanda ku ba wannan ba zai halatto malamin sa ko da wanda yake tsoro da wani shehin sa da menene wannan abun ya rage masa tauhidi to dan haka wannan bambancin kenan kuma da dai wasu abubuwa na bambancin yace wa ma yastahiqu da kuma abin da Allah madauki ya cancanta wa ma'rifatin bi qusuri nafsihi kuma sannan shi malami ya fi sanin kusurin kansa ta waya da matsalolin da yake da su ya fi kowa sani wani jahili kuwa la'alla wani abu zai rude shi shi bai san ma kusurin ba shi in yana ganin yana zuwa masallaci ana sallah da shi la'alla yana zuwa ma wasu abubuwan sai doka ai shikenan ya fi dai wadanda ba sa zuwa har sai rika rudar kansa da shi ai da wannan ma ya riga ya gama cin nasara shi ko malami duk abin da ya aikata ba alfahari da shi kun ga bambancin anan in dai mutum malami ne to ba zai rika alfahari da aikin sa ba yace na koyawa mutane kaza nayi kaza nayi kaza wannan ba abin ka zo kai alfahari Allah sai bata shi in kai alfahari da shi ba kamar yanzu zaka ji misali a jami'o'i professor yana buga kirji nayi graduation dalibai kaza ni ne kaza CV dina ta fita kowa hawa kaza da kaza wannan abubuwan ba ina su kan malaman jami'a bane ai hakuri ni ma ina cikin su amma abin da nake faɗa dai ka fi samun wannan a irin wadannan wurin sai ga a jami'a alfahari ake yi kuma ya kamata a ce ko da likita ne ko menene ko wanda fanni kake in ka samu tawabu wallahi a wannan filin sai Allah ya dauka ka amma shi galibi a karatun boko na kula kamar ba tawabu haka sosai ko to wallahi in ana yi Allah na karawa mutum daraja a riƙa yi kuma ka gwada ka gani amma kar a gwada Allah to sai shi wabima irtakabahu ko wama qassara fihi kuma ya fi kowa sanin abin da ya aikata na laifi kuma ya san tawaya da kuskuren da ya aikata da gajiyawa irin sa dan adam da ya auka cikin ta da fi kowa sanin shi malami a dole to sai mu tsaya nan saboda lokaci yayi zamu tashi inda yace li hada kana sayyidu ulama'i hadhihi al-umma manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam Allah muke roko ya kara mana ilimi mai amfani Allah ya kara mana ya bamu daman iko ya bamu ikon aiki da abin da ya bamu na ilimin Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya bamu ikhlasi ya cire mana alfahari ya cire mana jiji da kai Allah bamu tawabu Allah kuma ya sa duk abin da muke faɗi ya zama mu ne a sahun gaba wajen aiki da shi Allah ya taimaki shugabannin mu akan da'a Allah ya taimake su da adalci Allah kuma ya tsare su ya kara kare su wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk